العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata 13 ga watan Zulhijja watan 12 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. barkamu da wannan kwanaki masu albarka, kwanakin da ke cikin watan Zulhijja, wato kwanakin da suke cikin al-ayyamul ma'lumat ko al-ayyamul ma'dudat, wanda dalilai shari'a suke nuna kwanaki ne na ambaton Allah da kabarbari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. 11, 12, 13 ga wata. Idan ba manta ba, mun tsaya dai a ƙarshen gidan muke magana akan babul libas. Yau kuma za mu tashi farkon kitabul jana'i. Cikin wannan littafi na mai albarka, wato bulughul maram min adillatil ahkam. بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجنائز. وانا شنو درسنا وانا درسنا 40 دقيقة. إذا أنت الجنائز جمع دين كلمة جنازة جنازة واتو ديوا جيم كسرة. إذا أنت جنازة كما واتو ممتي لو كسين ديكي تيكي واتو مكرا كافن التوكي شنو ديكي an gane ku. Idan sai kitabul jana'iz wato bayani dangane da hukunce-hukuncen jana'iza, to menene alakar kawo wannan ababin da ya shafi kitabul sala, dan duk abin da ya koro tun bayan magana mai tsawo magana sai take dangantaka da sallah. To shine malamai ke cewa cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka wato ainihin da jana'iza akwai sallah, dan haka sai aka kawo kitabul jana'iz anan gurin. Daga cikin hukunce-hukuncen da ke da alaka da jana'iz a kuma maganar sallah. Malaiti ana bi Hurairata radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aktsiru dhikra hadimil lazzati al-maut. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Hadisi na farko a wannan babi an karɓo shi daga Abu Huraira, Allah shi kare yadda a gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aksiru zikra hadimin lazzat, kurinka yawan tuna ko ambatan mai rushe jin daɗi. Al-maut wato ita ce mutuwa. Kurinka yawan tuna ambata ko tunanin abin da ke rushe dukkan wani jin daɗi a rayuwar ɗan adam shine mutuwa. Wannan hadisi Imamu Tirmidhi ya ruwaito shi, haka kuma Imamu Nasa'i, Ibn Hibban yace hadisi ne sahihi, amma bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi. An gane ko? Hadisi ne dha'ifi. Sai dai maganar tana mutuwa da kuma cewa mutum ya rinka yi mata tanadi, wannan dalilai na shari'a da dama sun nuna haka a cikin littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faɗin Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Da faɗa sa aina takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Dukkan waɗannan da waɗansun su ayoyi ne da ke nuna a rinka tuna mutuwa a kuma rinka yin tattali domin ta. Ha kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna haka. Ke ku? To abinda dai ake nufi da tunanin mutuwa shine wato makasudi idan mutum ya kyautata maganganunsa da ayyukansa. Amfanin tuna mutuwa, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin waɗansu hadisai, ku rinka ziyartar kaburbura, domin ziyartar kaburbura na tuna muku mutuwa, na tuna wa ɗan adam cewa haka shi ma za a kawo shi a saka shi cikin wannan ramin, duk sarautarsa, duk iliminsa, duk dukiyarshi. Ba wani daga cikin masoyanka, ‘ya’ya ko mata ko abokanai, ba wani cikin masoyanki, ‘ya’yanki ko ƙawayenki ko abokanai ko makwabta da zai iya maka kara ta minti biyar lokacin da za a binne ka ya ce a binne ku sai. Babu shi. Ko akwai? To idan ka tana cikin kai kadai za a saka a nan gurin, babu wani wanda ya tsaya maka, babu abinda zai saka tsire sai imaninka da aikinka na gari, to sai ka ga mutum ya kyautata aikinsa kuma ya kyautata maganganunsa. Wannan shine makasudin tuna mutuwa ɗin. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أهدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي ولا دوم قدم علينا متوى ولا نهديسا تأيي أبن جديد على دربيك دوت توتا كوي دربيك دوت توتا cutar da za ta tsananta har mutum ya bambace ma gara ma ya mutu ya huta. To menene ladabin da musulunci ya dabaibaye ka da shi a matsayinka na musulmi yayin da wata cuta ta zo ta kiti ta kitinyewa, me ya kamata ka zama, yaya ya kamata ka kasance a kai? Musulunci bai kyale ka haka sakaka ba, wanda ba musulmi ba shine kawai sai ya shiga shin kansa sai yadda yake so, amma musulmi zai bi tsarin da musulunci yake. Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukum al-mauta, kada dayanku ya gurace mutuwa, li durrin nazala bihi, dan wata cuta da ta sauka akan sa. Fa in kana la budda mutamanniyan, in tilas ne ma ba makawa, abin yayi tsanani har sai mutun ya bambace gara ma ya mutu. Falli yaqul, to ga abin da zai ce, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li, ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar nan za ta zama mafi alheri, wa tawaffani ma kanat alwafatu khayran li, ka karbi rayuwata matukar mutuwar nan za ta zama mun alheri. Kaga a cikin nan akwai ladabi, ka mika al'amari zuwa ga Ubangiji, kai baka roki mutuwa ba dan ta iya yiwuwa baka san me zaka taras ba, kai baka roki rayuwa ba dan baka san me ya amfanin ta ba rayuwar aurinka, sai ka fawwala al'amari zuwa ga Ubangiji ya zabar ma daya daga cikin al'amura guda biyu mafiya alheri. Ai abun guda biyu ne, ko dai mutuwa ko rayuwa, ba wani abu na uku wanda yake tsaka-tsakiya. To sai ka roki Allah alkhairin rayuwa in ita za ta zama alkhairi din, ka roke shi alkhairin mutuwa in ita za ta zama maka alkhairi din. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu babbansa Abbas yana cikin cuta, cuta ta yi masa tsanani har yana cewa ya Allah karɓi rayuwata mu huta. Sai manzon Allah ce a'a, ya ammu la tamanna al-maut, ka dana gurata mutuwa. Yace domin kai ɗaya daga cikin mutum biyu ne, in ma dai kai aikin alkhairi kake yi, to ai maka jinkiri a ƙara ma rayuwa dan alkhairin ya ƙara yawa, shi fi maka alkhairi sama da mutuwa. In ma ko mummunan aiki kake yi, to ai maka jinkiri ka samu damar tuba da istighfari, shi ya fi maka alkhairi sama da kabu. Ba haka bane ba? To wannan shi ne zaɓin shari'a. Ashe kenan yana daga cikin ladabin musulunci, idan kana cikin cuta sai ka maida al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka roke shi alkhairi cikin al'amuran ku tafi. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wa an Buraida radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-mu'minu yamutu bi araq al-jabid. Wannan hadisi an karbo shi daga Buraida. Buraida shine Buraida ibn al-Husayb ibn Abdullah ibn al-Harith ibn al-Arq Abu Abdullah al-Sulami, sahabi ne mai babban matsayi. Buraida ibn al-Husayb yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-mu'minu yamutu bi araq al-jabid, mu'mini al-mu'minu yamutu bi araq al-jabid, shi mu'mini yana mutuwa ne da jibin goshi ko da gumin goshin sa. Wannan hadisi a wato cikin marwaitansa akwai as-salasa, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i, wa sahahahu Ibn Hibban. Ibn Hibban yace hadisi ne sahihi, haka ko yake hadisi ne tabbatacce sahihi. Shi Buraida ibn al-Husayb ya faɗo wannan hadisi ne a garin Khurasan can cikin kasar Rasha, lokacin da yaje can wannan uwan sai kamu da rashin lafiya, sai yaje duba shi yana kwance liris dab da mutuwa, sai ga wani irin gumi na ketowa akan goshinsa, sai ya tuna wannan hadisi, sai yake cewa ka rabauta, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa mummune na mutuwa da jibin goshi. To da wannan hadisi ko malamai ke kafa hujja cewa akwai alamatu husnul khatima, wato alamomi da ke nuna kyakkyawan cikawa, irin waɗanda in sun faru za a kyautata su togawa na cewa ya cika kyakkyawan cikawa. Daga cikinsu akwai gumin goshi, a goshin ka rinka gumi lokacin da ka zo mutuwa. To sai malamai suka yi fassara guda biyu, mai ake nufi da gumin goshi din? Arak din dai shine gumi. Sai wadansu suka fassara gumin goshi cewa saboda mummuni idan ya zo mutuwa Ubangiji ta'ala na jarrabarsa da radadin ciwon da ke damunsa, ba dan komai ba, dan wannan radadin ciwon ya kankare masa kananan zunuban da ya a rayuwarsa, ya kasance lokacin da za a zare ransa an gama kankare dukkan wato wani zunubi da yi, saboda radadin ciwo, ciwon kai ne, zazzabi ne, ciwon ciki ne, da sauran dangogin cuta, sai a jarrabe shi da tsananin cutar wadda har za ta sa goshinsa ya rinka fitar da gumi. Ina fata an fahimta. To wannan ita ce fassara wadda ba ta bukatar tawili, ita ce mafi dacewa dan abinda Buraida ibn al-Husayb yayi izna da shi kenan. Waɗansu malaman na fassara gumin goshi cewa shine wahalhalu na rayuwa ko wahalhalu na takalif ash-shar'iyya, yi kaza bar kaza da Allah ya dora mutun, ai abu ne mai wahala. To mummuni baya gushewa yana wannan har ya mutu, duk da wahalar sallah baya sakaci da ita, duk da wahalar zakka, duk da wahalar kaza, duk da radadin zunubi, amma ya gwammace ya rabu da shi ba dan kowa ba dan ya samu tsira gobe kiyama. Amma dai fassarar farko ita ce tafi dacewa. An gane ku? Wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah, laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqinu mautakum, ku laqantawa mamatanku kalmar la ilaha illa Allah, wato kalmar la ilaha illa Allah. An gane ku? Abinda yake nufi da laqinu daga at-talqin ne, talqin kuma shine in fada ku dan kamai mai tashi, ko in fada in ce kamai mai tashi. Idan nazo na ce ce la ilaha illa Allah, sai ka ce la ilaha illallah, to zan ce na yi maka talqinin kalmar shahada. An fahimta ku? Wato talqini dai baya tabbatuwa sai da ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu, ɗaya makusanciyar ma'ana, ɗaya ta nesa ce. Makusanciyar ma'ana in ce da kai ce kaza, to na yi maka talqinin kaza kenan. Ma'anarsa ta biyu, wato in zo ina yi ko da ban ce ce ba, amma ina maimaitawa domin ka maimaita din, to yana ɗaukan wannan ma'anar. To sai dai ma'anar farko ta fi zama zahiri. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Mauta jam'i ne na me? Mait, matacce kenan. To ta yaya za a yi kalakana mutumin da ya mutu la ilaha illallah? Sai zan to meye ma'anarsa? Gabanin mutuwarsa. Ashe kenan mutumin da bai kai mutuwa ba, matukar alamu sun bayyana na an fara fitar da rai, ya halatta a larabci a ce masa me? Matacce. Dan in ba haka ba, dan me manzo Allah zai ce laqinu mautaku, kako san zaka faɗa ne lokacin da rai a jikinsa, dan in an zare rai sai ka zo ka ce ce la ilaha illallah, ba ya zama lagau ba? Bai da amfani kenan, lokacin da yake da rai ne zaka faɗa. Sai waɗansu malaman suka ce mauta din jam'i ne na mayyit, lafazin mayyit kuwa mutumin da zai mutu amma bai kai ga mutuwa ba, mauta sai zanto jam'in su kenan. An gane ko? Da akwai banci tsakanin mayyit da mayyit. Mayyit ba tare da wato ainihin shadda akan yawun ba, wato matacen da ya riga ya mutu, mayyit wanda zai iya mutuwa amma yanzu da ransa. Da haka Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun, kai zaka mutu suma za su mutu. Kaga mayyitun wanda zai mutu, dan a lokacin bai riga ya mutu ba, wa innahum mayyitun kuma suma za su mutu. An fahimta ko? Amma da an ce mayit ba tare da shadda akan yawun ba, da sai zan toma a nan su shine mai matacce. Shi ne nake cewa a ya sa'ili tafsira maitin wa mayitin fadunaka kad fassartu ma kunta tasalu wa ma kana zaruhin fadhalika mayitun wa mal maitu illa man ila al qabr yuhmalu. Yace kai matambayina dangane da bambanci dake tsakanin kalmar mayit da mayit, zo ga fassaran abin da ka tambaya. Yace duk abin da yake da rai sai a ce masa mayit, ba a cewa mai sai abin da an dauke shi za a kai shi makabarta, wato riga ya mutu kenan. Laqinu mautakum la ilaha illallah, ku rinka fadawa mutanen da ke dab da mutuwa, ku rinka yi musu talqinin kalmar shahada su fade ta. An gane ku? Wannan anan riwayan ta tsaya, amma a wata riwayan ta Ibn Hibban akwai dadin kalmar man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna. Maza sai dukkan wanda ya kasance karshen zancensa lokacin mutuwa shine la ilaha illallah, dakhala al-jannata, zai shiga al-janna,
yawman min ad-dahri, ko da ayini ɗaya ne na ƙarshe ya faɗe ta ya mutu, zai shiga aljanna. Wa in asabahu ma asabahu qabla zalika, ko da ya aikata abin da ya aikata na zunubi kafin wannan ranar. Wato wannan kenan sai zanto faɗin la ilaha illallah ga mutumin da yake dab da mutuwa alama ce daga cikin alamomi na husnul khatima, wato kikkiawar sukawa. A ji ƙarshen abin da mutum ya faɗa shi ne mai la ilaha illallah. To kamar yadda na faɗa tun farko, waɗansu malamai suka ce za ka samu mace ka rinka ce masa ce la ilaha illallah, ya faɗa ce la ilaha illallah, idan ya faɗa sai kai shiru, idan wata hira ta shiga haka sai ka sake umartan shi ce la ilaha illallah, har a ji a ta sa'ar ita ce ƙarshen abin da ya faɗa. Waɗansu malaman suka ce a'a, za ka yi taimaitawa ne a gabansa la ilaha illallah har a ci sa'a shi ma ya tafa ya faɗa. Amma zancen farko shi fi inganci cewa za ka ce ya ce, tun da annabi ya ce lakinu, ya zama mai kenan fi'ilul amri. Kuma a aikace lokacin da Abu Talib bai da lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je dubo shi, da ya je dubo shi sai yake cewa da shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah, yace ya kai bafana ce la ilaha illallah kalma daya in tsaya maka da ita gaban Allah. Ashe tun da za a ce ce, wato yanzu kenan ana iya cewa mutum ya ce din kenan, tun da gashi annabi ya ce da shi, duk da cewa shi bai samu ya faɗe ta ba, kan dan bai rabota ba, bai samu ya faɗe ta ba. An bayyana ko ga bai Yahudan da annabi ya je dubo shi, wani saurayi yana yi wa annabi hidima ya rashin lafiya sai annabi ya je dubo shi, da ya je dubo shi ce ka faɗi kalmar shahada ka rabota, sai saurayin ne ya kalli mahaifinsa sai ya kalli annabi. Annabi na cewa faɗi kalmar shahada ka rabota, sai ya kalli mahaifinsa sai ya kalli annabi, sai mahaifinsa ya ce ajib abul qasim, an sama baban al-qasim. Sai yaron yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sai annabi ya tashi ya karkade rigar sai yana cewa alhamdulillahi alladhi najjahu minan nar, yabo ya tabbata ga Allah da ya samar da shi daga wuta. Ashe kaga ana cewa mutum yace, dan gashi annabi ya cewa wani yace. Dan haka dai mustahabi ne ga majiyaci, mustahabi ne ga mai aikin nas musulmi ne, musulmi mace ko namiji idan ya ga mara lafiya na cikin halin kakanuka yi ya umarce shi da faɗin wannan. Idan ya faɗa shi ya dace da kikkiawar cikawa, kai da kace ya faɗa ɗin lokacin da ya faɗa kuma kana da lada, dan kai kira zuwa ga mafi zama aikin alkhairi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Wa alaikum assalam. Ko da ba musulmi bane ba sai masu tallan musulunci, a nan gurin ba ce ba ce la ilaha illallah ka yadda ka musulunta, abinda mutum zai ce masa kenan. Domin da yace ce la ilaha illallah kila ya faɗe ta bai ma san cewa wannan kalmar da ita ake shiga musuluncin ba, kila ya faɗe ta bai san ma'anarta ba, to faɗin abu ba tare da ka san ma'anarsa ba, ai ba za a baka lada ko zunubi ba, tunda ba kai wani abu ne yabo ba. Amma yayin da ka faɗa abu ka san me yake nufi kuma ka nufaci wannan ma'anar a zuci, to shine za a yi maka hukunci da shi. Da haka duk mutumin da zai shiga musulunci, kar ku ga cewa larabawan da'in sun zo su shiga musulunci annabi ba sai ya tsaya musu sharhin kalmar shahada ba, su bukatun haka, dan larabcin harshen su ne. Amma yanzu duk wanda babu larabi ba, duk ba ajami kai har wadansu daga cikin larabawa suka zo za su shiga musulunci, yana da kyau ka faɗa musu meye ma'anar la ilaha illallah take nufi, ka yadda da wannan ma'anar eh to furta ta da baki shikenan ya zama musulmi. Ina fata an fahimta, ka ji ma'anar la ilaha illallah abu guda biyu ta kunsa, abu na farko kole dukkan dangin bauta daga kowa sai Allah, abu na biyu ba a karɓar samfurin bauta a wurin kowa sai a wurin manzon Allah. Bangaren ta guda biyu kenan, bangaren farko la ilaha illallah, bangare na biyu muhammadur rasulullah. Yadda ba a bautar kowa sai Allah, haka ba a yi wa kowa biyayya kuma sai manzon Allah. Ka yadda da haka, yayin da kace ba za ka bauta kowa ba sai Allah, ba kai ba bautar gunki, ba kai ba bautar kabari, ba kai ba bautar komai, dukkan kore ka yadda ya yadda. To yayin da ka yadda Allah za ka yi wa bauta, tsarin bautar nan ba yadda kake so ba, ba yadda ake a gidanku ba, ba yadda ake a garinku ko kabilarka ba, sai yadda manzon Allah ya koyar. Ka yadda da wannan, ina yadda da wannan, kalmar shahada ta tabbata kenan, sai kawai furta da baki, to shikenan ya musulunta. Amma ka zo ka sa mutum da bai san ma'anar ta ba, ce la ilaha illallah, ce la ilaha illallah, bai ma san me yace ba, bayan minti biyu ka tambaye shi me manzon Allah yace, ni ba ma sani ba, kawai na ga an ce la ilaha illallah ni ma na faɗa, wannan ba ta samar da shi komai ba. Na'am, ina jinka. Saboda ne? to ku kare kansa tukuna eh manzo Allah bai fadi su ba bai fadi Muhammad Rasulullah ba
amma dole sai ta zai yi wa mutum cilala Allah kadai amma manzo Allah ya taka ita ne da an ce cilala kamar yanzu ce karanta Fatiha sai ka zo ka ce Fatiha kai jiro zai yi haka akai ba zai yi ba me nake nufi da karanta Fatiha sura sananniya a cikin alqur'ani mai ayoyi guda nawa wanda take farawa da alhamdu ta kare da me wannan zalim shi nake nufi amma ba sai na ce karanta alhamdulillahi rabbil alamin wa har zuwa karshe ba ba haka haka dabi Allah rabbi take yayin da duk aka kawo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi tana ciki ko da ba furta ta ba dan haka wani lokacin qur'ani zai kawo ta ba tare da ya furta muhammadu rasulullahi ba ba na jin zaka samu wani cikin qur'ani inda aka kawo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a jere tare ko dai aka kawo muhammadu rasulullahi kadai aka kawo la ilaha illallah wani wurin gaba shi kadai ina fatan ka fahimta Allah ce fa man yakfur bi taguti wa yu'min shikenan bai ce ba kuma yu'min bi rasulullahi amma tare haka sai ce fa kad istamsaka bil qurwati al wuthqa lan tisama la huwa kafara bi taghut al kufr bi taghut kuma shine la ilaha an gane ku to al iman billahi kuma shine illa allah banji ba eh eh da mai ga ta su mutum musulmi sai su san ladabin musulunci na jiya kuma abin da yake akwai hakuri abin da ya kamata shine ko da wani lokaci wato mukan samu nisa da juna tsakanin masu karantar da addini da kuma waɗanda suke bin wani tsari na rayuwa daban ko kasuwanci ko boko da sauransu kaga dukkan ma'aikatan jiya ya kamata misali idan muna da masallacin juma'a mu san cewa daga cikin mahalarta wannan masallaci ma'aikatan jiya nawa ne ma'aikatan banki nawa ne suwaye ɗan kasuwan mu suwaye kaza ɗin mu duk lokacin da wani abu ya dace da tsarin aikin su a rinka tsara musu wata lakca ko wata semina ta musamman yanzu misali idan aka ce kungiya ta addinin musulunci ko izala ko jama'atul nasrul islam ko dukkan wata kungiya da take tsaye tsayin daka wajen aikin addinin musulunci ta ce gashi a dukkan wato shekara wato duk bayan wata uku za ta tsara wata semina ta musamman dangane da aikin jiya a musulunci a aikawa dukkan ma'aikata aikin jiya musulmi za su halarta ko za su halarta ba ala akalla cikin 100 ka ce mutum 50 su halarta ba ka tsiri ba ko mutum 40 ne to a tsara musu ga yadda musulunci yake to amma ban fayin wannan tsarin ba sai dai mutum ya dan cafka kadan a masallaci lokacin da zo sai ya sa yaji ba ya zo bane dan yaji ba ba ga bane ba to wannan duk wadansu ayyuka ne da ya kamata mu sa cikin jadawalin ayyukan mu na yau da gobe idan suka abu bisa ga kuskure kar mu zarge su training din da aka ba su dama ba na su yi wannan koyarwa bane da musulunci duk wanda kaga yayi to dama shi kansa yana da wata tarbiyya ta musulunci ko sha'awar koyon addini a karan kansa amma ba tsarin aikin jiya bane aka koyar da shi haka ina fatan ku fahimta kowane bangare na rayuwa ya kamata zanto ƴan uwan musulmi muna dan haskaka musu hanya yaya za su fahimce shi yadda za su kwatanta musulunci a tsare wannan fitila ta mutu amma akwai fitila kwai idan akwai mai ashana sai kunna ta
akwai dan karin bayani a batun cewa sukan zage mutum da wannan labule
eh
idan ina so in gane bambanci wajen idan mutum na kama ko kiran sallar asar ko a kai yayi shi to a can karshe ya zo da la ilaha illallah mutum ya zo kadan wannan zai ce la ilaha illallah ne ya kai ta akai ko kuma nan ma zai ke
karasa ya zai ya karasa kiran sallah shari'a ta lalatar da kai da waɗansu lafuzza wanda da su za ka yi amfani gurgurai da shari'a ta ce ba rigi ba ƙari da haka idan shari'a ba ta ce ka kara kaza ba idan ka kara kaza ya zama kai bid'a kenan ka fahimta ko da haka ba za ka kara ba daidai yadda shari'a ta dakatar da kai akan wannan a nan za ka tsaya ba rigi ba ƙari wannan shi ne gaskiyar zance
ba
duk abin da suka dogara kiyasi ne, suna cewa wai idan ka ce da shi wai lokacin da ake cewa mutum ce la ilaha illallah, a lokacin shaidan kuma na zuwa na ce masa ka zama ba Yahudi ko ka zama ba Nasari. To kaga wannan ba nasi bane na shari'a tabbatacce, tabbatar da haka. Ko kuma suka ce wa ai gudun karradin ciwo yasa yayi fushi yace kai ni ba zan fada ba, to yanzu yaki wato kalmar shahada ga shi kuma karshen rayuwarsa. Dan haka suka ce kenan ba za a fada masa da baki ba a ce ce la ilaha illallah. To amma kaga yadda idan hadisi ya riga ya tabbata ba a aiki da wani kiyasi ko an fahimta da kyau ko ko ya hakuri haka wa an ma ibn yassar haka ne ko wa an ma ibn yassar radiyallahu an wa an ma ibn yassar radiyallahu an haka ne ko wa an ma ibn yassar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ikra'u ala mawtakum Yasin. An kaiwa wannan hadisi daga Makil ibn Yassar. Makil ibn Yassar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ikra'u ala mawtakum yasin, ku karantawa mamatanku yasin. Ma'ana yan uwanku da suke dab da mutuwa ku rinka karanta musu suratu Yasin, saboda su dace da albarkan wannan sura. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i suka ruwaito, wa sahahahu Ibn Hibban, Ibn Hibban kuma ya ruwaito shi, sai dai hadisi ne dhaifi. An gane ku? Maganar karanta mu wacce suratu Yasin wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ummu Salama radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala Abi Salama wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في أكبه An karbi wannan hadisi daga Ummu Salma, Allah shi gare ta a gare ta. Ummu Salma take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin Abu Salma, mijinta kenan, wa qad shaqqa basaruhu, a lokacin nan an riga an lullube idansa. An gane ku? Ma'ana waɗansu kuma suka ce shaqqa basaruhu, an riga an zazzare idansa. Shaqqa a wannan riwaya, a wata riwaya shaqqa basaruhu, idanunsa sun riga sun bude, wato daidai lokacin da za a zare idansa kenan. Sauran mutum idan lokacin za a zare shi, idan suna buɗuwa kamar yadda bayanin hadisi zai zo, fa aghmadahu, sai annabi ya rufe masa idan. Thumma qala, sannan yace innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar, yayin da aka karbare daga jikin dan adam ittaba'ahu al-basar, sai ido ya bi shi da kallo. Yayin da aka zare rai aka yi sama da shi, sai ido ya bi shi da kallo haka har ya zo idan sai tsaya haka. A wannan lokacin ba rai din, ba kallo ne na irada ba, idan ne shi da kansa ya tafi, ba mai idan ba da ya juye da shi. Kun gane da kyau? Fa zajja nasun min ahli, sai waɗansu cikin iyalan wanda ya mutu ɗin suka ɓarke da kururuwa da kuka. Fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, kar ku yadda ku yi wa kawunanku addu'a sai ta alkhairi. Me yake nufi da kar ku yi wa kawunanku addu'a? Kar ku yadda ku fudo wata magana dangane da mamacin nan naku sai magana ta alkhairi. Fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taqulun, domin mala'iku sukan ce amin kan duk abin da kuka faɗa. Idan kuka ce Allah jikan wani, Allah masa gafara, Allah rahamshe shi, mala'iku za su ce amin. Idan kuka ce Allah wadaran wani, Allah yayi kaza, Allah yayi kaza, haka dai mala'iku za su ce amin. Fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taquluna. Thumma qala, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace اللهم اغفر لي ابي سلمة يا الله كي غفر لك ابو سلمة وارفع درجته في المهديين كدوكك درجتا cikin wadanda aka shiryar وافتح له في قبره كيلوتا مس قبرنسا ونور له فيه كحسكك مس قبرنسا واخلفه في اكله كزما خليفنسا a cikin zurriyarsa ma'ana ka kula masa zurriyarsa ka jibinci nauyin zurriyarsa ko da bayan mutuwarsa. Wani hadisi imam muslim ya ruwaito. Abinda za mu dauka cikin wannan hadisi na hukunce-hukunce, farko dai kada jiyar majiyaci tun lokacin da bai da lafiya dama zaka ce da shi qul la ilaha illallah, yana cikin wannan mun riga mun karanta tun baya ko baya. Da haka zaka ladartar da shi shi kanshi ladadin addu'a. In zaka yi addu'a to ga abinda zaka ce, ya Allah rayar da ni in rayuwa zata zama alkhairi, ya Allah karbi raina in mutuwa zata zama alkhairi. Sannan kuma daga cikin abinda zaka yi ana dauke ransa, wato kai kokarin rufe idansa. Da lokacin da ake zare rai ido na bin laidin, to lokacin nan sai ka rufe idansa, da ka rufe kuma zai rufu. An gane ku? Mun fahimci wannan cikin wannan hadisi. Annabi na zuwa fa a gumaga ku sai ya rufe idansa. Ko baya da haka farkon abin da zaka furtawa daga bakinka shine addu'a ta alkhairi. An gane ku? Duk iyalan gidanka ya zanto ka ba su wannan tarbiyya, a yamakon su ji takaici, wannan jin takaici kowa dole ne nashi ya mutu ya ji babu daɗi. Amma dai su ribaci wannan lokacin daga mutuwa, lokacin addu'a ya fara. Ina fata an fahimta. Daga lokacin da mutum ya mutu, ko an zo an yi wanka, ko ba a yi wanka ba, ko an yi sallah, ko ba riga aka yi likafani ba, lokacin addu'a ya fara, baya karewa daga nan har illa masha Allah. Kaga ba iyakan ce addu'a da wuri daban wuri daban wuri daban. Daga lokacin zaka ci gaba masa da addu'a. Kuma yana daga cikin wannan ladabi, dukkan alkhairi ya kamata kai masa addu'a ta alkhairi, dan a lokacin abinda mutane ke faɗa mala'iku na cewa an fahimta ku? Kuma gashi nan take kafin annabi ce a zo a yi masa wanka, a yi masa sallah, a nemo likafani, a aika, nan take ya fara masa addu'a. Allahumma ighfir li abi salma warfa darajatahu fil mahdiyyin wafsahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlihu fi aqlihi. Ka duba addu'ar annabi, bata bar wani dangin alkhairi na duniya da lahira ba sai ta shiga ci gaba da cikin kalmomi kadan. Akhfir li abi salma, ighfir li abi salma, dukkan zunubinsa a gafarta masa. Warfa darajatahu fil mahdiyyin, bayan an shiga aljanna ba bayan farko ba dauka darajarsa. Wafsahlahu fi qabrihi, kafin a ji sa akwai zaman kabari a yalwata masa kabarinsa. Bayan kabarin ya yi fadi kuma haskaka shi, wa nawwir lahu fihi, me zai faru idan ya bar iyalinsa? Allah ka zai masa halifa cikin iyalinsa. Wai zai maka addu'a cikin kananan kalmomi in ba manzalarsa irin wannan, in ba manzalarsa duk tunanin mai tunani ko fasahar mai fasaha bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai Allah ya mayar da shi abin koyi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Da wata addu'a ce wanda bata dace da sunna ba, sai ka cika shafin takarda biyu ko uku, bata tattara dangin alkhairi irin yadda wannan addu'a ta tara ba. Shi yasa yana daga cikin tsarin aikin sunna, ka ganshi babu yawa amma albarka tana da yawa, saboda daga bakin mafi fasaha masu fasaha yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin munin bid'a ka ga aikin da yawa shin amma kuma shi. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya ruwaito shi. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. أن كبر عائشة الله شكار الداء قريتا تجي لوك سند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتكى سجي أمل لبيسي دقاء التغطية لمعنى التغطية سترسي أبو كل لبيسي سجي أمل لبيسي ببردن دون تفاتي hibara mai zane, burt an gane ku, wato tufafi ne wanda yake da layi layi, wanda ke hibara shi kuma zane a jikinsa akwai launin da ba nashi ba. Bambanci tsakanin burt da hibara, shi burt zai iya zantowa launi launi ɗaya ne amma da zane haka ko da layi a jiki, a yana iya yiwuwa haka ko farin yadi amma haka da zane a jiki, shi zanen ba wai ya sha bamban ne da launin ba. An gane ku? Yawwa, amma abinda yake hibara akwai zanen da yake ratsi wanda yake ba na asalin yadin ba. Ina fata mun fahimta. Wato dai yana daga cikin abinda za a yi wa mamaci bayan abinda muka ambata a baya, an rufe idansa, an yi masa addu'a, sai a ɗauki wani mayafi a rufe shi da shi. Saboda me? Dan aikin da ke gaba a lokacin nan shi ne a je a sanar da makauta, a sanar da mutane, dan a samu taron wanda za su zo su yi masa sallah, a kira waɗanda ya cancanta su zo su yi masa wanka, a samo likafani in bai riga ya tanade shi ba, in yana da shi a ajiye shi kenan. Duk kafin a zo a magana wanka, to dama mutahabbi ne a lullube mutum, kar a bar shi a bude. Wannan da cikin karramawar musulunci game da musulmi, ko da bayan mutuwarsa gashi ana karrama shi a lullube shi, saboda da zaran mutum ya mutu galibi aka samu canjuwar yanayin jiki, don kowane noti na jikin mutum ya riga ya kunce gaba ɗaya, ya saka bai da daɗin gani, sannan ganinsa a zahiri na ƙara tayar da hankali gawa iyalansa kenan da 'yan uwansa duk wanda za su gani, da ƙara firgita su da kaɗa su, to a lokacin sai a sa a rufe mutum dan a suturce shi a karrama shi, da a lokacin ba ya iya wa kansa komai.
baki na iya budewa, yawo na iya fita, majara na iya fita, da sauransu, amma idan yana rufe kaga an sutar shi an karraba shi kenan. Ladabin musulunci kenan. An fahimta ku? Kamar yadda aka yi wa maza sai suna ga shi daga an sutar shi, wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito. Wa anha an karbo daga Aisha anna Abu Bakr radiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da mauti. Haka kuma ya tabbatar da Aisha cewa sayyidina Abu Bakar ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwarsa. Wato wannan kenan na nuna halaccin sumbatar mutum koda bayan mutuwarsa. Haka ne ko ba haka bane? Abu Bakar Siddiq lokacin da annabi ya cika, lokacin da annabi ya rasu, Abu Bakar baya cikin garin Madina, yana wani gidan gonarsa a can bayan garin Madina, baya da labarin me ke faruwa. Da ya shigo gari ya samu gari cikin wannan hali, ko ina alamun cewa ba lafiya ba, labari ya zake masa cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika. Amma ga Umar can ya tara mutane a masallaci ya ce kar wanda ya kara cewa annabi ya mutu, duk wanda ya ce annabi ya mutu sai ya fille masa kai. Da sayyidina Abu Bakar sai ya kyale wannan taron da yake na hargowar can, sai ya tafi ya je ya samu tabbacin annabin ya cika. Yana zuwa ɗakin Aisha an riga an lallabe annabi da wannan mayafin, sai ya daga ya gan shi. Da ya gan shi ya tabbatar ya cika, ya ce lallai na tabbatar Ubangiji ta'ala ba zai tara maka mutuwa biyu ba, ta farko ka yi ta ba kai babu wata mutuwa kuma haram ba. Sannan ya sumbace shi ya fito, ya tabbatar ya mutu kenan. Da ya fito sai ya shigo masallaci. Umar na wannan abin da din ya hana mutane magana, don an yi mai sai sayyidina Abu Bakar, Umar na cewa Abu Bakar zauna, Abu Bakar ya kyale shi, zauna, Abu Bakar ya kyale shi. Sai ya hawo mimbarin da annabi ke abin nan hutuba, yana hawa ya bude da hutubatul hada, yana buɗa da kutubatul haja kowa na sauraronsa. Yace to ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allaha hayyun la yamut summa tala qawluhu ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun kad khala min qablihi ar-rusul. Har zuwa karshen aya yana karanta wannan aya kamar mutane ba su taba jinta ba sai ranar, kowa sai ya taimaita ta wa ma muhammadun illa rasulun kad khala min qablihi ar-rusul afa in mata wa kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yudurra allah shay'a wa sayajzillahu shakirin. Sannan duk daga lokacin aka yi ijma'i lalle annabi ya cika da wannan kutuba ta Abu Bakar, kowa kuma ya riga ya sallama. To shine safanin farko da aka fara yi kenan a duniya, shin annabi ya cika ko bai cika ba? Shine safanin farko da musulmi suka taba yi bayan annabi ya bar duniya. To sai aka zo kan safani na biyu, shine kan maganan wato ainihin halifanci, waye ne zama shugaba? Don a lokacin nan ba riga an binne annabi ba, saboda muhimmancin shugabanci a musulunci. Waɗansu suka ce mutanen Madina suka ce nasu, mutanen Makka suka ce nasu, aka yi tai sannan aka tabbatar da Abu Bakar. Bayan riga an tabbatar da Abu Bakar, sai magana kuma kan cewa to yanzu ai sai a zo a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka, da suka zo za a yi masa wanka, to ya za a yi? A kwaɓe tufafinsa ko kar a kwaɓe tufafinsa? A yi masa tufafinsa a jiki. Nan gurin ma wani abu ya zo aka walwale wannan, sannan aka zo ai na za a binne shi, a kai shi jikin mimbarinsa a binne shi ko a kai shi bakai? Sannan Abu Bakar ya kawo hadisi cewa ya ga kaza aka walwale wannan, sannan kaza, sannan kaza, sannan kaza. Kowane saɓani ya zo sukan yi ƙoƙarin su mayar da shi zuwa ga nassi na Qur'ani ko hadisin manzon Allah don su walwale matsalarsu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Game da malam Musa Annabi sallallahu alaihi
wasallam.
Menene ingancin magana da ake cewa sun zo sauki dinnan?
Bayanin zai zo nan gaba. Bayanin zai zo nan gaba insha Allah ta'ala cikin ina da ko hadisin da zai nuna haka nan gobe.
To kuma nan biyu malam, game da farin da ila illa ba, menene ingancin magana kuma a kai da hadara a duniyar mu? To game da wannan
maganan cewa hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an, wannan ana magana ne ga mutumin da bai ce na tubo ba sai da kai gargara. Al-gargara kuma shine lokacin da an zo zare rai har ya zo makogaro. To mutum ko ya fara kalmar shahada lokacin ba ta da amfani, amma mutumin da rai na jikinsa ba riga an matso ta zuwa makogaro ba, kace fa da kalmar shahada ya fara ta amfani shi. Saboda haka ba cin karo da juna tsakanin hadisan cewa ku ce wa mamaci ya ce la ilaha illallah lokacin da yake dauda mutuwa, da kuma ayat da ke nuna cewa ba a karban tuban mutum in bai tuba ba sai da mutuwa ta zo masa. Dan wancan mutuwa ta zo masa ya kai waqtul gargara kenan. Dan annabi ya ce ana gafartawa kowane ɗayan ku ma lam yughayyir, matukar bai kai gargara ba, gargara kuma shine rai ya kawo makogaro. Ina fatan ka fahimta.
Assalamu
alaikum. Wa
alaikum assalam. Kawo magana kawai da suna ya kawo akwai al'adu wadda da matsala ba a jiki, wanda malam ya kuma su da shi na da yana da kyau da ta
ina taba da sai rinka abun kamar ina mun zaki mun je kuma ana wasu dukan kuma kuma ne na da ina da kamar
to Allah ya taimaka ka san lokacin da kake darasi abubuwan da kake so ka fada tana da yawa Imam Malik kuma yana cewa ba duk abin da ka sani zaka fada ba wani abin ka fada wani kuma dole ka wuce ba zai yi yawa ba dai idan ka tsaya haka kullun kila hadisi dai za a yi ko biyu to wannan kowanne dai darasi ya bi ta kansa gurgurdan hali za a fada ka ku yi hakuri haka mu ci gaba wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bi dinihi hatta yuqda anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafsul mu'min ran mu'mini mu'allaqatun bi dini tana rataye da bashin sa hatta yuqda anhu hatta an biya masa me yake nufi da tana rataye ma'ana ran sa tana nan a rataye ba za a kaita zuwa ga alkhairin da ya kamata a kaita ba da fara mutum moriyar sa har sai an biya wa mutum bashi in ya mutu da bashi a kansa an bayyana da kyau har sai an biya wa mutum bashi wannan hadisi rawahu Ahmad wa Tirmidhi Imam Ahmad at-Tirmidhi suka ruwaito wa hasanahu Imam at-Tirmidhi ce hadisi ne hasan haka Ibn Majah ya ruwaito haka Al-Hakim an-Naysaburi hadisi ne sahihi wato abinda wannan hadisi ke nuna wa wato wajibcin biya wa mamaci bashi yana daga cikin abu da ake yi na farko bayan mutuwar mutum a tabbatar su waye suke bin sa bashi kai yana daga cikin abin da ya kamata shi kansa mutum yayi kafin ya kai ga mutuwa ya tabbatar yayi wasiyya biya masa bashi Ma'adin Jabir dan Abdullahi ana washe gari za a yakin Uhudu da daddare ya kirawo Jabir yace masa da shi ina tsammanin gobe ina cikin gawar farko a yakin Uhudu haka nake ji a jikina dan haka a duniyar nan ina mutu yanzu ban bar wani abu ba mafi muhimmanci a wuri na sai kai yace sai fa rayuwar manzon Allah tafi komai tsada a wuri na kai din nan kai ne kafi komai kima bayan manzon Allah wuri na yake cewa dan haka ka kula da ƴan uwanka dan ya bar masa ƴan mata guda shida dukkanin sa ne yace ka kula da su kwarai da gaske ka tsaya tsayin daka wajen tarbiyyar su yace sannan ka biya min abin da yake kaina na bashi ana bina kaza ana bina kaza ana bina kaza shikenan ko aka waye gari ya tafi yaki ya zanto cikin wanda suka yi shahada a wannan yakin Jabir ya bincika nawa ake bin sa aka ce ana bin sa wasu ki 32 ya je gaba ɗaya gonan dabinan sai dai tattaro dabinan bai kai wannan wasu ki 30 ba ya zo faɗa manzon Allah ce tashi hankali ya same ni ga bashin mahaifina ga shi kuma abin da zan biya ina ganin ba zai kai ba manzon Allah ce yaushe kai alkawali da masu biya yace gobe yace to in sun zo ka kirawo ni a kirawo shi yace ina dabinan ya tattara dabinan wuri guda sai annabi ya zauna a gabar inda aka daura dabinan yace auna musu wanda ya zo auna masa wanda ya zo auna masa dabinan yana da yadda yake kowa ka auna masa yace akwai saura yace babu saura yace yanzu dai akwai wata mace ta yi da'awar tana bin mahaifina dinari biyu amma bata kawo shaida ba annabi ce ba ta da gaske take yi ba ta ƙarya ya gama biyan bashi gaba ɗaya yana da matukar muhimmanci biyan bashi duk wanda ya mutu da bashi a kansa akwai darasi lokacin da wani sahabi ya mutu aka zo za a yi masa sallah annabi ya ce a ku je ku yi masa sallah ba zan biya masa ana bin sa aka ce ana bin sa bashin ka ba ya ce to ba zan yi masa sallah ku je ku yi masa sallah sai Abu Qatada al-Ansari yace ma'aikin Allah na ji binci nauyi zan biya masa yace zaka biya masa yace zan biya masa zaka biya masa zaka biya masa har sai uku yace eh yace to shikenan mu jiya masa sallah aka ji aka masa sallah aka waye gari annabi ga mada Abu Qatada yace ya ka biya bashin na shahaba manzo Allah je jiyan nan fa muka je muka binne shi aka sai gaudan su kwanaki ka biya masa bashi yace ina da duniya ka biya masa bashi da nan sai ce eh na biya tun jiya ya tambaye shi wata tsona yace na biya tun jiya yace yanzu kenan fatarsa ta fara yin sanyi sanyi daga azabar da ake masa kai dinari biyu ne dinari biyu ina ga wanda suka ci miliyoyin banki ba adadi suka yi zaman su ina ga wanda suka dauki dukiyar kasa ba adadi suka yi zaman su kudin jiha kudin kalmar hukuma kudin nefa kudin nigel kudin wajeci duk an cinye gaba da dinari biyu ce yanzu ne fatarsa ta fara sanyi sanyi daga kubar da ake masa da haka yana daga cikin abin da sahabbai ba sa yin sakaci da shi kowa zo mutuwa ya san da bashi zai faɗa iyalinsa ku biya mun bayan na mutu shi zai kokari ga ya biya kafin ya mutu in abiya ta tara ce ku biya mun har sai da ta kai
annabi na cewa kai duk wanda ya mutu daga yau ya kasance ya bar dukiya, to dukiyarsa da iyalinsa ce. Duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴa ba mai kula da su, ya ce to mu za mu kula da su. Duk wanda ya mutu da bashi, ya ce zo mu a zo mu za mu biya masa. Malamai suka ce kenan ya zama wajibi ga imam, shugaban kasa, gwamnan jiha, shugaban garman hukuma, duk talakawanka wanda ya mutu da bashi ka biya. Wannan muna magana a tsarin musulunci kenan, dan kasancewa sauran tsare-tsare suke cike da zalunci, musulunci ne ke cike da adalci. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, a musulunci in ka mutu gwamnati za ta biya maka. Ka'idar kenan, haka manzo Allah ya ba da shela, haka halifofi suka yi bayan sa. Saboda bashi ba karamin abu bane ba, dan haka yana daga cikin ladabin mara lafiya musulmi ya tabbatar ya biya bashi, ko alƙalli ya yi wasiya da abiya kafin ya kai ga mutuwa. Ye ma zai rakkara takarda a rubuce, ana bina kaza, ana bina kaza, ana bina kaza, ya sa hannu a kai ya rubuta date, yan ma da hali ya samar da shaidu, saboda ko da bayan mutu ‘yan uwansa su biya masa, ko da za a rija ana yi su biya masa, ya fi alkhairi sama da ya je lahira ba a biya ba. Allah shi kyauta.
Salamu alaikum. To wannan take yiwuwa mutum ya tana da wasu manya-manya sun bashi ya biya, amma kuma wasu wanda ake yi ina da yana manci ba zai iya sani wani ne masu jinsa da ya mace su ko kuma mutum abin da ake kalla.
Duk bashin da kake jin ana binka amma ka manta suwa suke binka, ko ka manta amount din adadin kuɗin da ake binka, to zaka kubuta da shi ta fuska biyu. Fuska ta farko ka fitar da kuɗin da kake jin lalle ya kai haka. Idan kana tsammanin kila 2000 ne, kila 2500, sai ka fitar da 3000. Ka tabbatar kai ne ka biya kenan. To idan ka fitar da wannan kuma baka san kowa yi ba, ka manta waye ka ci wannan bashin dashi, sai ka bayar sadaka a madadin shi a bashi lada. Ina fatan ka fahimta. To wannan shi kenan, kada ka kubutar da wannan bashi. Kuma amfanin dama kar ka samu wannan mantuwar na nawa ne wane ne, shi yasa musulunci ya ce ku rubuta. Idza tadayantum bi dhanni la adlin musamman faktubu wa liktub bainakum katibun bil adl. Kaga daga cikin tsari kenan musulunci ya rubuta, saboda ba za a zo ana cewa wane ne ba ko nawa ne in yana rubuce. Na.
Ala, kaga da bashin da kake kamanci.
Eh.
Kai siyasa sai kiyaya.
Eh.
Kuma sai ana sai ya zo mutumin ya zo ne.
Sai mutumin ya zo bayan ka biya ya ce ni nake binka kaza da kaza.
Eh.
Sai ka dauki kudin sa ka baki, sadakar wannan ta zama taka. Na ka ji yana yi maka sadaka.
Ana ba to. Mm. Ya ana kuma da nan kuma da ke gaba.
Cewa me?
Cewa kana iya samun mutum ana yi su bashi, amma wannan karon kuma irin na samartaka ne, rayuwa ɗaya dai shi irin wani banga da aure na irin haka, amma a lokacin ya zama kare rayuwa ne tsawon irin wannan lokacin, shi kansa bai san nawa ya ci ba, balle da rama ya zama wayan suka ya yi irin wannan da kafa aure kama kai bashi, to ya irin wannan kuma ya tabbatar ma yin wani yaya.
A tare da bambanci da wancan. Ba wani bambanci, za ka fitar da abin da ka riga ka san cewa lallai ba zai wuce haka ba. Yanzu duk abin da kake kokwanton 2000 ne ko 3000, sai ka fitar da 4000, kokwanto zai sauka? To, an ci ansar ba ta canjawa kenan. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, an karbo daga Abdullahi ibn Abbas, Allah shi kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce, fil ladhi saqata an rahilatihi fa mata, dangane da mutumin nan da ya fado daga kan dabbarsa famata sai ya mutu. An gane ku? Yace iksiluhu bima'in masidrin, ku je ku yi masa wanka da ruwa da kuma wato ainihin magarya. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, ku yi masa litkafani da tufafinsa guda biyu. Wani mutum ne ana tsayawan arfa cikin aikin haji, yana bayan raƙumarsa ba abin da ke jikinsa sai tufafinsa guda biyu, izar da rida. Izar wato wanda ake ɗaurawa a ƙugu, rida wanda ake sagalawa akan kafa. Lokacin da ya faɗo sai manzo Allah sun ce iksiluhu bima'in wa sidr, ku je ku ɗauki ruwa da magarya ku yi masa wanka da shi. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, ku yi masa likkafani cikin tufafinsa guda biyu. Wato wannan na nuna mutumin da ya mutu yayin da yake cikin harama da aikin haji ko umara, ba a yi masa likkafani da komai ne da me,
tufafin nan nasa guda biyu, ba a ƙara wani abu a kai. A cikin wani hadisin annabi ya ƙara cewa wala tuhannituhu, kar ku sa turare jikin tufafin nasa, wala tuhammiru ra'sahu, kar ku ce za ku suturce kansa, ku bar kansa a buɗe yadda mai aikin hajji zama yake kansa a buɗe. A wata riwaya ma ce wala tumissuhu tiban, kar ku shafa turare a jikinsa. Fa inna Allaha yab'athuhu yawm al-qiyamati mulabbiyan, Allah zai tashi shi gobe kiyama yana mai talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak, haka Allah zai tashi shi gobe kiyama. Wannan yana daga cikin falalar mutumin da ya mutu wato ainihin da ihrami a cikin sa, yana cuɗanye da aikin haji ko umara, wannan shine hukuncin sa. An gane ko? Wato zai musu kafani da tufafin sa guda biyu. To cewa iftiru bi ma'in masidirin, ai masa wanka da ruwa da kuma wato ainihin magariya. Ita magariya din su mutanda suna da sunan guda uku don yin amfani da ita, ko dai bayan an tara ruwan a daro ko a kwami ko a bokiti, sai a ɗauko ganyen a sa, sai a karkada a karkada a karkada, yawan karkadawa zai sa ya kumfa, to wannan kumfan sai taimaka wajen fitar da datti daga cikin dan adam. Idan an yi haka yayi, waɗansu kuma sukan ɗauki ruwan sukan ɗauki kai ganyen su sa cikin ruwa su tafasa, idan aka tafasa tafasuwa zai sa ya yi yayi kumfa, bayan an sauke ya huce shi ma sai a yi amfani da shi, haka yana an yi yayi. Waɗansu kuma sukan ɗauki ganyen su haɗa ne su dandake shi, idan suka dandake sai su garwaya shi da ruwan sai su yi wa mutum wanka da shi. Duk dai wannan a matsayin wani abu ne mai gusar da datti, irin yanzu ka iyan da sabulu, ba bambanci tsakanin wancan. Wancan magariya ne, shi ne sabulun su a wancan lokacin. Yanzu kuma idan kai da wani sabulu duk ba kai laifi ba. To da wannan waɗansu malamai ke kafa hujja cewa ashe ruwa idan wani abu wanda yake mai tsarki ya cakudu da shi ya garwayi da shi, baya kwacewa wannan ruwan tsarki a ce masa ba tahur bane ba. Yana nan tahir ne mutahir, dan ba dan haka da Annabi ba zai ce aiwa mutum wanka bima'in wa sidrin ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wannan daga cikin babbar hujja kan malaman da ke kafa hujja da wannan. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi.
Assalamu alaikum.
Na. 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 Kowane irin sinadari, kar ma ka bashi suna, matakan sinadari ne na fitar da datti. Magana ta riga ta kare. Wa alaikum salam. A ɗaure shi ba? Akwai ruwaya da ta nuna haka. Bayan an sa wannan a iya sa ruwa ɗaure shi, don saboda aka bar jikin shi da wannan sassan ya ba zai daɗin kama ba, ko sa musu lukka ba ne. A to shi wankan ma na gawa wani siffa shari'a ta tanadar masa. Imam Malik ibn al-Anas ya faɗa cikin mota ya ce ba wata siffa da shari'a ta kaddam da ne ka da shi, ka wanke ta kawai ka kai. Kuke nan cikin mota. An gane? Ko ta ina? Allah ya ka annabi ya zuwa siffa wadda take ita ce mabibiciya, amma ba dan dole ne a yi ta ba, bayaninta kuma zai zo nan gaba. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. عن كابونة عائشة تسي لو كتن دا صحابي سكي نفع الله عن نبو عنك صلى الله عليه وسلم قالوا سي سكتي والله ما ندري ce wallahi ba mu sani ba. Nujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shin za mu tsaraitar da annabi kama nujarridu mautana, kamar yadda muke tsaraitar da mu matan mu idan za mu yi mutum wanka mu kwaɓe masa tufafin sa, amma ko ba za mu yi haka ba. A nan gurin Ibn Hajar ya tsaya, amma yayin da suka yi wannan sabanin, waɗansu suka ce a bar shi da tufafin sa, waɗansu suka ce a cire masa tufafin sa, suna nan haka sai Ubangiji ta Allah ya ɗora musu bacci. Da ya ɗora musu bacci sai suka ji wani mai kira, ya yi kira da babban murya wanda ba su san ko wane ne ba. Yace iktilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu, ku wanke shi da tufafin sa a jikin sa. Suka farka gaba ɗaya, kowa ce ga abin da yake, kowa ce ga abin da yake, sai suka wanke shi da tufafin sa a jikin sa. Ina fata an fahimta. To wannan hadisi ta fuskar riwaya hadisi ne sahihi, ba ya da wani suka a kai, amma matanin sa wato akwai masaloli da dama da ka iya tasowa karkashin matanin hadisin. da aka wurin suke ce akwai dan wanda yayi musu wannan maganar wane ne mala'ika ne sai zan to kamar wani sabon sako kenan bayan annabi ya bar duniya aljini ne to aljini ko dan mujeri sai magana da maganar aljini sai aiki da maganar aljini annabi khadir ne kamar annabi suka fada khadir kuma bisa ga lantawa bin danci ya riga ya mutu amma dan su ɗin musamman su ba yana cewa yana yawo a duniya yana zuwa inda ake zikiri wannan hira ne marasa abin nan Allah ya riga ya karɓi rayuwarsa an gane ko baka yi tabbatar da ga wani mutum yana da rai wanda shari'a musulunci ta tabbatar da nasi amma duk wannan ba haka ba sai zanto faɗa kai kawai da baki ba nasi ne ya tabbatar maka ba nasi kuma dole sai ya zama sahihi an gane ko a takaice dai sahabbai gaba ɗaya a wannan lokaci sun yi ijma'i wajen cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka a yi masa wankar tufafinsa a jikinsa waɗanda suka ji kuntu nauyin wankansa kuma suna daga cikin ahlul bait ɗinsa wato Ali bin Abi Talib da Fadl ibn Abbas da wane da a cikin su akwai wannan Zaid kuma abin nan Usama ibn Zaid da wane ne su suka hado jin su biyar dai suka yi masa wanka da tufafin sa jikin sa sana zuba ruwa a cikin sa haka sallallahu alaihi wasallam to shine wato gaskiya akwai abin nan mun sha tattauna kan wannan matsalar ne da yan uwa da dama masu wazi da karantarwa amma da dantsa daga cikin malaman mu ni dai har yanzu bincike na bai kai karshe ba kanta idan kace a musu ilhama to ni dai kawai zan yi zai ce sabai sun yi jima'i akan rai wannan amma wannan na cewa an yi musu magana dinnan waye yi musu magana hadisi kuma ya inganta baka da maka ce bai faru ba ta fuskar riwaya baya da suka amma waye yi musu magana a nan magana take inda annaba ta ce an yi magana ai baka yi samar da tambaya ka ce waye yi musu magana ba amma tun da wani sahabi ne aka magana ka gana da maka ce waye yi musu magana ba wanda zai ce tambayar da kai ga yarashin kunya ina fatan kun fahimta da kyau
Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum. Wannan misali wajen karaitarwa. Malamin kudu sukan nuna idan mata ta mutu. Ita ce ta yi mata wanka ko ta mutu ya mutu mata ta fara wanka ta yi mata wanka. To a nan za ta iya karaitar da shi ko shi ya karaitar da ita wanda kuma ba a jina biya ne ba gare ta shi kuma sai da tufafi a jiki misali. Ko da mace za ta yi wa mijinta wanka kuma ji yawa kuma dukkan da za ka yi wanka ai mace dama ka karaitar da shi ba sai da kai ka musu tsarin sa. Za ka ce dukkan tufafin da ke jikinsa wanda suke dinkakku wannan baya hana ka lallabe inda al'auransa take da wani zani. Ko da za ka wanke jikinsa kuma kada hannunka ya damfar da al'auransa. Ka sa wani tsumma ko wata safar hannu kuma ba sai daga kwaye shi haka ba. Ta karkashin zani za ka wanke shi haka. Ka fahimci wannan amma na san sun da zuwa sai kike kana da wannan kawai kike saka ka fahimci wannan to ka ga wancan daban wannan daban ko da waye zaka yi wannan ka ba baka damar ka gode al'aurarsa ka kalla al'aurarsa ba dan saboda kallan al'aurarwa ta wannan fuskar ko da tsakanin miji da mata ne yanzu ma ya riga mutu hukunci ya dan samu canji da sauransu to dan haka sai mutum ya sutur shi al'auran sai dai ya shafi sai dai ta karkashin zane ya wanke shi وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته أم عطية على سكار الداء قريتا تسي من الله يزولهم ونحن نغسل ابنته من عواء أنت وانكا وتأتي أنت وتأسوا على من سكت زينب ولم سكت رقية ما قال بسنت بكان زينب كما يدعى آئية فإنت هذا كسمة سروايا فقال سيعني جيتي اغسلناها ثلاثا وانكي تسوى أكو أو خمسة كل سوبيا أو أكثر من ذلك أكون سما لهكا وإن أنا بقى أي ديوة متعليمة بقى كيفية تنتهي كل سوبيا كل سوبيا كل سما لهكا إن رأيتنا ذلك إن هكنا قد هكا نيادات معنى دي وانكا أنجن دن تالوا كبير وانكا أبين أي تسوى بسر دد تدك جكي متر إن منكي دي شيكنا إن يكي أكو شيكنا إن فيد كي بيا دك شيكنا إن رأيتنا ذلك إن كنا هكا za ku wannan wanka ne bima'in wa sidrin da ruwa da kuma wato ainihin magarya waj'alna fil akhirati kafuran a wancan karshe ku sa kafir kowa ya san kafir ai abin nan mai kanshi wanda yake sura waje in kole ku aw shay'an min kafur ko wani abu na kafir a cikin me kenan a cikin ruwa yaron to shine karshen ruwan da aka sa a jiki dan saboda me kanshi ina so tare ba ilifi ba dan shi ba kan shi ne da shi dan makusudin shi ne kan shi na dan
ne
ka so sai na mun ne sai na wani to dole mai kan shi ne eh an ne ko yace falamma faragna azannahu yayin da muka kammala wanke ta azannahu sai muka sanar da shi annabi daga al'azan ne bimana al'ilam sanar da fa alqa ilaina hikwahu sai ya jefo mana da izar dinsa wato zanin sa da yake daura ko shi ne alhikwu da yawa an kasra ko alhaqwu da yawa an fataha duk wanda kai a larabci yayi fa alqa ilaina hikwahu sai ya jefo mana da wato izar dinsa fa kala yace ashirnaha iyyahu ku yi mata tufafin ciki da shi abinda ake nufi da shi'ar dukkan tufafin ciki da yake bin ciki kamar sun dule ana ce mata me shi'ar abinda yake nufi in kun zo mata likafani wannan kwarin nan ku sa shi a jikinta sannan ku sa likafanin daga baya wato annabi ya bata wannan saboda abinda ya taba jikinsa a yi mata likafani da shi saboda albarkar jikinsa sallallahu alaihi wasallam nan da zai da albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi wa hadithi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayatin aw ta riwaya ibda'na bima yaminha in kun zo wankan ku fara da gamanta wa mawadi al-wudu'i da kuma wuraren alwala gaban alwala min hana jikinta wato idan kun zo wankan uku ne za ku yi biyar ne sama da haka ne kun ga ya dace to dai ku fara daga bangaren dama mutum yana kwanci dama a ringide sai a fara da dama sannan bangaren hagu sannan da ya ce ku fara dama sai ce kuma da gaban alwala gaban alwala kuma sanannu ne so ne hannaye da fuska da kuma kafa an gane ku wa fi lafzin al-bukhari a wata riwaya ta bukhari ita umma atiya ce فضفرنا شعرها ثلاثة قرون سيمك تفك غاشن كنتا وتو كل اكو الضفيرة على رتشين علم كل غاشي قد دائرة إذا كونكم يزم الضفير إذا كونكم يزم الضفير كنا تسي فضفرنا شعرها سيمك كل مك تفك غاشن كنتا ثلاثة قرون كل اكو فألقيناها خلفها سيمك جيفة صدوات كل اكو وغدا باينتا سنة ربنا دون غاشي ويرو wani tun ya kulla guda ku ai bayan da yawan da za a je ba a baya amma an samu da mai wannan gashin haka za a yi ta ma haka shi ne ya dace da suna in ba a samu mai wannan gashin da yawa ba ita ma dai za a kwance wannan kitsa a tukka shi ne gida uku a tukka nan a tukka nan a tukka nan shi kenan in yana da yawa a jefa shi ga nan bayan su na a sa su gida kafa ne ba da yawa kuma haka shi kenan na wannan bai fahimce siffa ba kawai yana magana in za a fara da dama wannan ko ka iya fahimta sa ko ba ka wannan hadisin ba tunda annabi ya jimu ta yamun fi kulli shay ka fahimta ku na yayin su aka rore to daukan lokaci idan sun ta ce aya bu duk daukan lokacin su ba za ka yi ba ginin kabari a kasa mai kwakwa ba yana daukan lokaci ba za a gina ko ba gina ba to akan mantan daukan lokaci kawai ka ba abinda sun ta ce a yi wa Aisha ta radiyallahu anha qalat kufina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi thalathati aswabin Aisha take cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani fi thalathati aswabin cikin tufafi guda uku bidin farare sahuliyatin wanda aka kawo su daga garin da ake kira sahul a can kasar Yaman min kursu tufafin kuma na auduga ne kwatin ne an fahimta ko wato wannan ne yake nunawa idan an tashi yin likafani ana yi da tufafi guda uku dan mafificin abu shine abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai zakarwa annabinsa ba wani abu ba sai abin da ya zama to shine mafifici to an yi wa annabi likafani da tufafi guda uku to wannan tufafi guda uku yaya suke waɗansu suka ce shine da riga da rawani da ko babban zane guda ɗaya rigar ka san dai da ake yin rigar mace ba hannu ake mata ba za a buɗe wuya riga ne kawai a sa da kuma launi da za a taimasa kansa sai kuma babban zanin za a rufe shi gaba ɗaya ba na guda uku kenan ba haka wani ya faɗa kamar Abdullahi bin Umar ne ko Abdullahi bin Amr bin al-As cikin su ne na mata ɗaya daga cikin su waɗansu kuma suka ce a dukkan su zanne ne guda uku za a yi zannuwa ne guda uku mafi girman su shi za a fara shimfiɗawa a ƙasa sannan mai bi masa wajen girma a shimfiɗa shi akan wannan ɗayan sannan karamin su kuma a shimfiɗa shi shine na ƙarshen shimfiɗawa sai a ɗauko mutum sai a sashi, kaga sai a ninke shi da wannan karamin, ba haka bane ba, sai a ɗauko ɗan goma sai a ninke shi sai ya rufe har inda wata garmin ya rufe gaba ɗaya, sai a ɗauko na ƙarshen salon da bai shi da shi gaba ɗaya kawai sai a kashe kuma. Wannan shi ne dashi da sunna. Yi guda bakwai ɗin nan hadisin da yake ne, akwai hadisin da yake a yi guda nawa? Bakwai. Da riga da launi da wace shi bakwai. Haka dai gaba ɗaya guda bakwai. Uku nan dai shi ne dashi da sunna. Na'am.
Shi karamin
jami'in. Dama za a yi shi gurgurai da zai rufe gawa gaba ɗaya. Kar a ce karamin ka ɗauka ɗan filinge haka. Wanda shi kansa ya isa ya rufe gawa. Daga nan mai bi masa kuma ya tattara shi girma don saboda ga an rufe gawar da shi wannan ɗan kuma ya rufe har wancan. Ka fahimta? Daga nan na uku kuma ya tattara shi girma don zai rufe su haka gaba ɗaya. Don Allah zai rufe wani kawai gaba ɗaya. Idan duk ta kure ba a samu kome ba sai tufafi ɗaya aka yi masa tufafi ɗaya ya wadatar. Dan ga wani sahabi ya yi shahada an zo ma za a rufe shi abin nan Mus'ab bin Umair a yakin Uhudu an zo za a yi masa da kafanin ma ba komai sai zanansa guda ɗaya a jikinsa. Idan an ja wajen kansa sai kafafunsa su fito, idan an ja wajen kafafunsa sai kansa su fito, sai Annabi ce ku ja ku rufe kan a kyale kafafun haka. Aka kyale kafafun haka ya sa kamar Annabi ya sa ganyen abin nan ya sa sannan aka rufe shi haka. An fahimta ku? Dan ana yi ne da abin da ya samu. Eh?
Kamar ba farza ne an kewaye shi da sau uku ba.
Ba haka shari'a ta ce kai ba. Ka biye da shari'a ta ce kai shi kenan. Idan ka banzan ya ka yanka shi za ku sai kiyan kuwa. Dukkan waɗannan al'amura wato shari'a tana yin su don a nuna mai yadda shari'a take karrama mutum musulmi ko da bayan mutuwarsa. Ka duba duk abubuwan da aka zano baya duk wannan gata ne fa ga mace ko da bayan mutuwarsa. Sannan wajen wanka din nan malam ya kawo mana hadisan wanka amma bai yi maganar hadisan da suke nuna waye mafi cancanta wajen wanka ba. Sannan da irin ladan da ke cikin wanka duk wannan akwai hadisai da ke nuna haka. Mafi cancanta wajen yin wanka shine iyalin gidanka. Mace na iya wanke mijinta, miji na iya wanke matarsa. Abinda ke nuna mace na iya wanke mijinta wato Fatima bintu Umais, ai Asma bintu Umais, matar Ja'far bin Abi Talib. Bayan Ja'far ya mutu Abubakar ya aure ta, bayan Abubakar ya mutu Ali bin Abi Talib ya aure ta, manyan sahabbai guda uku da suka aure ta kuma kowa ya yi wani ita. Asma bintu Umais lokacin da sayyidina Abubakar ya mutu ita ta yi masa wanka, ita da kansa ta yi masa wanka. Bayan ta gama masa wanka ta fito cikin sahabbai ta ce to gashi yau ana an tsananin sanyi gashi da azumi a bakina shin dole sai na yi wanka kuma bayan na masa? Suka ce mutum ba dole bane ba. Ita ta yi wannan da saboda hadisin Annabi da ke cewa dukkan wanda ya umarci wanka to shi ma ya wanka, wanda kuma yemi ya dauke shi shi kuma ya alwala. To sai take jin wancan hadisin wajen shi ke nuna wasu sahabbai suka ce ai ba wajen shi bane mutabanci ne, kina jin tsananin sanyi ne zaki ta cikin wanka ba sai kin yi ba. Kaga ta wankewa mijinta. Aisha take cewa da a ce za a dawo mana daga baya da mu yadda wani yayi wa Annabi wanka mu sai mu matan sa. Amma nan sai aka muka saka cin fiyale su suka sa ne suka suka wanke shi da mu zo mu masa wanka. Ka ga Allah halacci kenan. An gane ku? Sannan har Annabi na faɗa ma Aisha cewa in dai har kika mutu kafin to ba wanda zai miki wanka sai ni. Duk wannan dalilin ne kan cewa miji na wanke mata, mata ta wanke miji. Daga nan sai dangi makusanta bayan in ba ma'aurata ba su wanki ba samu juna sun wanke juna ba, dangi wanda suka fi kowa kusanci idan suka yi wannan wanka su suka fi dacewa saboda dan adam yana sukarci cikin tufafi ba wanda ya san me ya jikinsa sai ranar wanka za a iya ganewa. To kaga dangi na kusa ko da sun ga wani abu na aibi jikin dan uwansu ko yarwarsu ba za su je su tona sai. Amma wanda yake ba na kusa ba dan tamore duk lokacin da ya wanke gawa bayan kwana biyu kuka masa tsiya sai ce kuma da zan wanke nan wanku ba gashi na gashi da kaza jikinsa ba. To wannan tunan silili shi ne shari'a ba ta bukata. Shi ya sa mai yin wanka ya zama mai addini mai tsoron Allah ko da cikin dangi yake nan. Saboda duk abin da ya gani na wani abu na muni ba zai faɗa ba. Na alkhairi kuma zai iya faɗa dan alkhairi zai kafa da shi babu komai. An fahimta ko? Saboda duk wannan ladabi ne da shari'a ta ladabtar da mutane da shi. Aisha take cewa salatu aswabin birin sahuliyatin min kursu laysa biha qamisun wala imama. Kaga Aisha ta tabbatar cikin tufafin nan guda uku babu riga babu rawani. Dukkan su zannuwa ne guda uku aka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da su. Hadisi ne da sai da zamu tsaya kansa wa Ibn Umar radiyallahu anhu ma kana lamma لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه لوكتن دا عبد الله بن أبي شو قوام منافقين من مدينة يموتوا جاء ابنه إلى رسول الله دانس عبد الله ونشيكم من أتكين صحابي سيدور من ذا الله فقال يتيرسي أعطني قميصك أكفنه فيه بان توافن كأني مسلك كفني دسي فأعطاه إياه والنبي أباسي أكي مسلك كفني دسي karin bayani kan wannan hadisi gobe insha Allah za mu tashi akan sa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wato ba mu suke da alaka da karatun nan da haka ina bayar wa wasu hakuri kai idan za mu yi tambaya da kan wanda suke da alaka da karatun dan mu cike kila abubuwan da mu riga mun faɗa cikin karatu ba
assalamu
alaikum
assalamu alaikum Allah ya nuna mana bashi da kai kamar yanzu ga irin gwamnati da muke da ita sai a ce an ci muku bashi don saboda a gyara muku ruwa ko wani abu da ya kasance kai ka yadda kan ta ni ba da an ci muku bashi yanzu ya yi kina kan kwallo a
bashi irin wannan bashi da gwamnati take cewa don ta yi waɗansu ayyuka baya hawa kan ɗaiɗaikun al'ummar ƙasa nauyi ne na su waɗanda suke cikin lamarin gudanar da gwamnati don saboda akwai duk galibinsu zalunci ne ana cutar mutane za su karɓi bashin ma bai shigo ƙasar ba ya cika akawun dinsu sun raba a cikinsu ɗora mutane nauyi da haka don mutum ya mutu da wannan ba a cewa daidai yake da wanda ya karɓi bashi da fi sabilillahi tsakaninka da wani mutum kai wannan ba kai ka je karɓo ba karɓo maka akai don haka ba a kan ka yi kira ubangiji ba zai maka hukuma akan irin wannan bashin ba inda bashin ne yake cike da zalunci bashi ne kuma da yake cike da riba da ruwa wanda ka gaba ka'idar musulunci aka bi wajen karɓar shi ba ko ba tabbacin ma ya zo kasar kai baka amfana da komai a cikinsa ba waɗannan da suka ce bashin suka cinye su ne za su faɗa gobe kiyama su za su yi bayani shi mamaci mafi tsadar abinda ake masa addu'a ita kuma addu'a kowane mutum na iya masa cikin dangi ko cikin abokanan arziki ko ba dangi ba amma abin da ya shafi yi masa sadaka ba wanda zai masa sadaka ya zanto an bashi lada sai in dan sanin cikin sa domin ka'idar wa Allah sanin insan illa masa idan kai ibada ba a dauki ladan a ba wani sai kai da kai ibada za a baka to amma idan da yayi a madadin ubansa to da din kamar wani bangare ne na mallakar mahaifi da haka in yayi kamar uban ne yayi da haka za a bashi lada kamar yadda dalilan shari'a suka nuna haka na'am kalmar shahada kuma dan fashi da makami za a kashe shi a kawo limami don ya zo ya lakkara masa kalmar shahada ya faɗa masa kalmar shahada kuma ya faɗe ta zai iya rabota da ita gobe kiyama amma abin nufi za ka hana ya za ta ture masa azaba na kisan kai da yayi na kwatar dukiya da yayi a ba za su ture masa wannan ba ku fahimta shi haƙƙi iri biyu ne akwai haƙƙi na tsakaninka da ubangiji mutumin da yayi zina ko ya sha giya ko ya sha wani kayan maye haƙƙi ne tsakaninka da ubangiji tuba da istighfari na sa a yafe wa mutum wannan laifin dan haƙƙi ne baka yi wa kowa ta addanci ba amma zubar da jinin wane raba wane da rayuwarsa ɗaukan dukiyar wane ko da mutum zai yi istighfari sau miliyan ya je aikin hajji da umara ya bayar da kudura aikin hajji da umara bayan ya cuci wani ya zalunci dukiyar wani ubangiji ta Allah ba zai yafe masa ba sai wannan da ka zubar da jininsa ko ka ci dukiyarsa ya ce ya yafe tukuna dan haka abinda kawai dan fashi zai amfana da shi da wannan kalmar shahada shine in da yana shirka ya yanke kankare masa shirka in da yana waɗansu laifuka ya tuba yanzu ta kankare masa a wannan fashi da mukami Allah ba zalimin sarki bane sai ya fitar da haƙƙin waɗannan bayi a gobe kiyama ko dai ya biya ko ya yi wasiti a biya ko ya nemi su ya fe masa tun yana da rai to wannan shine sai ya samu tsira gobe kiyama amma ba haka ba sai an yi masa azaba gurgudan wannan laifin nashi sai dai tun da abin ba kafirci bane ba zai dawo cikin wuta ba amma za a yi masa azaba gurgudan laifinsa
إن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. wannan gaskiya ne yawan mamaci yawan masu sallah da mamaci yana daga cikin abin da ake sa tsammanin ya sami rahama to amma da sharadin su wannan masu sallah da zanta cikinsu ba mai shirka dukkan su masu tauhidi za mu zo kan hadisa a kan wannan annabi ya ce dukkan mutumin da ya mutu aka samu mutum 40 waɗanda ba sa shirka suka yi masa sallah suka nemi cetonsa Allah zai karɓa ba sallah ba ko shaida ta gari aka bayar akan mutum akwai hadisin da yake nuna idan mutum ya mutu cikin makwabtansa aka samu gida hudu suka ba da shaida ta gari akansa kai wani kam ai mutumin kirki ne ga halartar jami'i ga zumunci idan an yi mutuwa yana nan idan an yi suna zai zo idan an yi mai an yi haihuwa nake nufin zai zo ya taya murya idan an yi suna zai zo to kaga wannan ya samu shaida ta gari to annabi ya ce zai shiga aljanna mutum hudu ba na yi bayani ne sai ku jaje da haka wannan taron masallata yana daga cikin abin da ke sa mutum ya rabu ta kware da gaske 40 zuwa abin da ya sama in dai suna masu tauhidi da ba masu shirka ba to tabbas Allah zai ba su cetonsa haka manzo Allah faɗa cikin hadisin Muslim annabi ya kawo addu'ar a siga ta itlaq bai kai da wanda wani lafazi ba chai is'alu li akhikum istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit فإنه الآن يسأل يتي كوروكا وكوروكا كوروكا نيما وسا غفرة كوروكا الله يتبطي لها الشنس دومية ذاك أنا تنبيس ونيه دا حوصة ونيه دا فلاتنتي ونيه دا ربنتي ونيه دا لارتي دون دمية دا لارتي مكود ونيه ريه الله يكربا أبين دا يكي بكاتا يا الله مسا غفرة يا الله تبطي لها الشنس وجان أنسا تنبيا يا الله مسا غفرة يا الله تبطي لها الشنس shike nan magana ta riga ta kai shike nan kar ya ce duna sai wannan lafazin idan ya kawo shi haka wannan baya da asali bayan an banne mutum sai wani ya tsaya ce ku karanto kul wallahu uku ga walidanmu ku karanto da garja ku da ilahi alana shirada inna anzalahu a'a abinda ake cewa ku yi masa ku roƙa masa gafara ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa wannan addu'ar kuma kowa zai yi da kansa wani baya cewa mutane ku karanto kaza yana bada umarni yadda koyarwar sunna take kowa ya yi da kansa duk wanda ya riga gama wayan tafiya sa ba sai ya jira sauran ba wannan shine koyarwar sunna ko bai da kyau yayin da za a tsaya a ce ku karanto kaza wanda ya zama bid'a kenan faruwar nan aiki ne wanda Annabi ya sabe musu ba Annabi abin da yake cewa ku roƙa masa gafara ku roƙa masa Allah ta mutu da rashin sa shikenan sai kai ni in yi ko waye wanda ya riga gama wayan tafiya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bayan an binne wani mutum yana ta roƙa masa gafara ya Allah ka rahamce shi Allah kai masa gafara ka tabbata har tsawon tsayawar da a iya kwantar da raƙumi a soke shi a kai ɗaya a raba nama to ga gushi idan da idan gida suka rufe fatiha da salatul fati kun wanda ku ga da mu la karza kun da ilahi cikin mutu gare ya sai a ce ku la karza kun da ilahi ga kun ga la karza kun da ilahi an ba ku wani abu ya rage 129 ga kun ku yi 50 an ce ku waye kaza kaza gida shi kawai kawai da zan sake da lafazan ku yi kaza ya zama kamar wasa kamar wargi wallahi kisa babu barari da karin da ne ya hana musulmai fahimtar addini ya hana su ci gaba irin bid'a saboda ita bid'a shine ka kama wani abu rin kana yi ko ga daga annabi yake ba har kai wani malami ne karin da ne kare shi ka wahalar da kanka yi baka talbi ne tutuci da waye ka wahalar da kanka ko babu lada a ba da garan ka bi sunnar annabi cikin sauki al'amuran suke tafiya duk wannan baya cikin sunna kaga yadda kaga shi idan mutum ya rasu wato abinda zan fada yana fada ne yadda yake a shari'ance ba al'adance ba idan mutum ya rasu ga duk irin gatan da musulunci ya tsara mun karanto cikin wadansu hadisai yau kun ga dan Allah cikin abinda muka karanto zuwa inda muka tsaya yau in an an ci sa'a a ce kila ana yin ɗaya cikin uku na abin da muka faɗa ga su kudu hadisai ne to kuma gobe za mu dora ina jin sami darasi uku ko hudu akan wannan babin kadai wanda shine duk nassin hadisi ya tabbatar ko ba a yin ko ɗaya sai waɗansu abubuwa daban kaga idan mutum ya mutu ga ka'ida ga abubuwan da za a yi masa har zuwa inda muka tsaya to bayan an riga an zo za mu zo yadda za a yi masa sallah sallah ɗin nan gaba ɗayanta addu'a ce abinda suka sa addu'a ga mace da masa gata ana gama sai ya dauke shi a binne shi ana zuwa aka binne shi kuma za a yi masa addu'a ka duba tsawon lokacin da annabi ya tsaya minti nawa ake bukata wajen a zo a kwantar da raƙumi a yanka a fede a raba nama a takaice awa ɗaya kuma haka fa annabi tsaya yana yi wa mutum addu'a a wajen kabarinsa a ina aka taɓa zama da kai aka kasa duk abin da ake karanta lafiyar za ku gari lafiya kamar ka lafiyar za ku ya lati mu 120 sura kamar kai 30 kaza kaza an ta wadanda ku kawai haka da ku ba aya take to lokacin da aka je aka binne mutum aka tsaya tsawon wannan addu'ar minti 30 ne 40 ne wancan yayi 50 wancan yayi awa 1 da rabi wancan yayi kaza duk wanda ya gama ya tafiya sa to tun daga cikin makabarta ake wa shi wanda aka wa mutuwa jaji ta'ziya to wannan ta'ziya dama ita kalmar ta'ziya a larabci shine bayar da hakuri to wajen bayar da hakuri din nan ba kayyade ka da wani lafazi cewa tilas shi zaka faɗa ba amma ya tabbata annabi na cewa wani inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajlin musamma ko na baka wancan ka ita abinda Allah ya karba nashi ne abinda ba ya bar nashi ne kowane irin abu a wurin Allah yana da iyaka kayyadajjiya sananniya dan ka yi hakuri kan abinda Allah ya jarrabe ka da shi nan shi kuma ka nemi lada wurin Allah dan in ka hakuri sai ba ka lada wani lokacin annabi kan cewa a azzama Allahu ajrakum Allah ya girmama ladanku ba na bisa ga me hakuri da juriya dama duk lafazin da za ka yi amfani da shi da ke nuna bayar da hakuri ga mace shi ne ake kira da sunan ta'ziya to za ka yi masa ta'ziya makabarta in ka masa shikenan in baka yi masa ba sai ka biyo shi gida in ka same shi ka masa shikenan in baka same shi ba ya tafi kasuwa ka je ka biyo shi kasuwa ka yi masa in baka same shi ba ka je masallaci ka masa salawat an gama sallah ka tare shi ka yi masa wannan shi ne sunna amma shi kanshi gidan a dawo a zauna ko shari'a ba ta ce a dawo a zauna ba wannan kwana uku da ake ba a dawo a ce shari'a ba ta ce haka ba kila yanzu yau idan wani mahaifinsa ko dan uwansa ya rasu bai yi wannan zaman da makoki ba mutum za su iya kafar da shi wani lamaru da za su gama gori da ana gudana to amma dan Allah ga matar Abu Talha zai fita kasuwa ɗansa ba ya da lafiya shi ya san ɗan yana cikin halin kakanika yi yana fita ɗan ya mutu da matar ta tabbatar zan ya mutu ta ɗauke shi ta shimfiɗe shi ta yi kaza ta yi kaza ta saitin lokacin da mutum zai dawo daga kasuwa ta tanada abinci ta tanada abin sha ta yi wanka ta yi ado irin adon da duk mutumin da ya gama ta cikin wannan halin zai sha'awata ya shigo gida yaya yaro ya ji da jiki ta ce huwa askaru min ma kana na tsuwarsa ta yanzu ta fita da dukkan wanda mutu kan aina tsuwa ta zo ta karshe kenan ba mutu ko dai kenan inda kan yana mutu yanzu ba yayi ka ta yi masa sayan magana shike dai kwanta da hankalinsa ta kawo abinci ya ci ta kawo abin sha ya sha ta yi masa rausaya da har sai da ya sha'awarsa ya kusance ta a wannan daren a wannan lokacin ya kusance ta bayan ya kammala sai take magana da shi cewa shin yanzu idan mutanen wani gida suka baka aro na wani abu kaddara ko rariya ko gatari ko sungumi ko meye aka baka aro sai ka amfani da kayan aron sai mai shi ya zo ya karba in ya zo karba za ka ji ciwo ya ce me ne jin ciwo a ciki ta ce to sai ka nemi lada a wurin Allah aro da ya baka na ya karbi kayan su wannan fa sahabiya ce a zamanin annabi aka yi wannan ai yanzu ko koda ba ta da kuka sai ta aro kuka ta yi idan ta yi ta ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza idan ta ta aro kuka din girman Allah lokacin annabi aka yi wannan da annabi ya samu labari yace a arzastumul laila a daren jiya kun yi anganci ma'ana ka kusance ta sai eh annabi ya Allah ya sa masa albarka cikin wannan daren Allah ya canja musu da wani dan da ya furanta sakamakon wannan dan da aka canja musu da aka samu gaggan mahari ta Qur'ani 10 sakamakon wancan hakurin guda daya wannan hadisi yana nan a kusa zikiriya da salihina ba sai ka je nesa ba an taro maka duk an kawo maka to duk abin da ke sa mu shiga cikin wahala gina abu akan al'ada ko mu kasa bari gina gido ko mu kasa bari shi iblis shi yasa ba abin da yake so mutun yayin abin da yake cewa Sufyan al-Thawri ko Sufyan ibn Uyayna yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah li'anna ma'siyatu tawhanha wal-bid'atu la tawhanha yace shaytan ya fi son ka aikata bid'a sama da aikin sako yace domin duk mai aikin sako yana san giya ko yana tace ko yana zina ya san karna yake sai ya koye maki sannan sa cewa karna ne da ji a jikin sa cewa bari da yake wannan shi zai gagarance shi zuwa ga tuba amma mai bid'a ko baya iya tuba yake saboda baya ga dukkan laifi sai ya zo masallaci wannan ai to mutum da zai je masallaci zai abu kaza wai da mu abin kirki ina ka ranar tuba shi to wannan al'amura dukkan su sai a hankali a hankali kullum mu kalli abun da yawan sa mu rinka sassabe kadan 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 har a zo addini gaba daya amma dai ya karbi da shi ya fi komai wahala musamman a cikin mulalan da bid'a ta yi kanta Allah shi lafa mana asiri Allah shi na ga nan sai mu hakuri haka kuma
akwai ni sanarwa ne kuma da abinda muka samu ne a wannan neman taimakon
yan uwa suna ba da rahoton cewa abinda suka samu a wannan neman taimakon na yanzu naira 1469 Allah ya saka kowa da alkhairi bisa ga niyyarsa gaskiya wannan yunkuri ni yana ƙara mun kwarin gwiwa ne kwarai da gaske wajen karatu saboda wannan na nuna sha'awar yan uwa da kuma san taimakekeniya wajen aikin alkhairi kuma ina fatan ayyukanmu su faɗa da har su wuce iyakacin nan gurin dan idan ayyuka suka faɗa da za su fi wannan ƙarfi amma kowane abu ana bin shi ne da matattakala wannan sha'awar karatu kowace ita take baiwa shine karantarwa kwarin gwiwa a cikinsa kila waɗansu ku da yawa ba su sani ba kusan duka bai kusa TV ba waɗansu daga cikin masu halartar wannan darasi suka haɗu wajen su goma sha suka je Kano suka kai mu ziyara sakamakon wata rasuwa da aka yi mu da kuma duba Hajiya da Baka da Laikarin ta ɗaya jiya a Kano to gaskiya wannan ya bani ji a jikina ƙwarai abin ya yi min tasiri a zuciyata ba kuma ni kadai ba a kayan muwa da muke tare su Dr. Ahmad Malam Abdulwahab da sauransu Allah ya saka kowa da alkhairi bisa ga niyyarsa ta gani kuma Allah madaukakin sarki ya dawo mana